ciki a garinsa. To wannan yasa su suka fita suka yi wannan hijira kusan mutane 15 maza 10 mata 5. To bayan hijirar ta su shine aka biyo baya da babi da yake magana kan dawowarsu garin Makka bayan hijira da suka yi. Yace wa ba'da 3 ashhurin min khuruji muhajiril habasha raja'u ila makkata haythu la tatayassaru lahumul iqama fiha li'annahum qalilul adad wa fil kafarati ba'dul uns. Wannan gabar mun yi bayanin ta a majalisin da ya gabata, cewa bayan watanni 3 da fitar masu hijira zuwa ga Habasha, fitarsu daga Makka, sai suka dawo garin Makka din saboda zama a Habashan bai yi musu daɗi ba saboda dalilai da yawa. Daga cikin dalilan akwai ƙarancin adadinsu, sai zamanto suna rayuwa cikin kewa domin sun haɗu da al'ummar da ba su saba da ita ba, ita ma bata saba da su ba. Sannan kuma ɗoriya kan wannan, suna tare da matansu. Waɗannan dalilai sun sa sun dawo garin Makka. To wannan gabar a nan muka tsaya a majalisin da ya gabata. To bayanin da za mu tashi kansa shine, an samu riwayoyin da suka yi bayani kan dalilin da ya sanya waɗannan masu hijira da suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha suka dawo Makka ɗin, wanda wannan dalili da yawa daga cikin malamai suna bayyana cewar ba ingantacce ba ne. To a kan wannan gabas za mu tashi a wannan littafi na Nurul Yaqin. Yace wa qad uli'a ba'dul mu'arrikhina bi hikayatin yaj'alunaha sababan fi ruju'i muhajiril habasha. Da yawa daga wasu wani sashe na malaman tarihi sun ta'allaquwa wanda yake mai tsanani da hikayar da ake rawaito ta, wacce ake sanya ta ta zamanto sababin dawowar masu hijira daga Makka zuwa Habasha, dawowarsu garin Makka. Da yawa daga cikin sashen wasu malamai na tarihi sun ta'allaku da wannan riwayar da ake hakaito ta, kuma suke sanya wannan riwayar ta zamanto sababi na dawowar masu hijira daga Makka zuwa Habasha, dawowarsu garin Makka din. To wannan wace riwaya ce? Ga riwayar nan kamar haka: wa hiya annahu balagahum islamu qaumihim hina ma qara'a alaihimur rasulu suratan najmi wa takallama fiha kalaman hasanan an alihatihim haythu qala ba'da afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. Wannan shine dalilin da yasa suka dawo daga wannan hijira ta su da suka yi daga Makka zuwa Habasha. Yace wa hiya annahu balagahum islamu qaumi, dalilin dawowarsu Makka labari ya iske su cewar mutanansu sun musulunta. Suwa ne ne mutanensu? Qurayshawan Makka. Labari ya dawo musu kan cewar mutan Makka da suke tsangwamarsu suka hana su su yi ibada a sake, to fa sun musulunta. To in har mutanen Makka za su musulunta ko sun musulunta, ai kaga ba abin da zai hana su su koma garinsu, tunda dama rashin musuluntar mutan Makka da tsangwamar su da hana su su ibada a sake shi yasa su suka hijira tunda gari ne wanda garin su ne ba wani gari da suka sani kamar sa anan suka taso nan suka yi wayo nan suka gina gidajen su anan gonakin su suke masana'antun su duka anan suke gurabe na kasuwancin su duka anan yake ku kaga babu abin da zai sa su bar wannan gani in ba dalili mai karfi ba to kuwa in dalilin ya gushe kaga ko shakka babu za su dawo garin su to shine bayanin cewar dalilin dawowan su daga Habasha garin da suka hijira zuwa gare shi shine labari ya iske su kan cewa mutan Makka sun musulunta me yasa suka musulunta ga dalilin da yasa su suka musulunta shine ma qara'a alaihimur rasul suratan najm dalilin da yasa quraishan Makka suka musulunta shine yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu suratul najmi wan najmi idha hawa wa takallama fiha kalaman hasanan sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan sura yayi magana a cikin ta magana wacce take kyakkyawar magana wadda ta musu dadi kenan surar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta daga cikin abubuwan da ya karanto cikin surar sun ji abin da ya burge su sun ji abin da ya musu dadi haythu qala ba'da afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya karanta afara'aytumul lata wal uzza manata thalithata al ukhra ce tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja afara'aytumul lata wal uzza shin ba ku ga gunkin lata da gunkin uzza ba wa manata thalithata al ukhra da kuma gunkin manata ta uku daban waɗannan gumaka ne da muka mutan Makka ke bauta musu quraisha ke girmama su to riwayar sai take bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah jikin ɗakin Ka'aba ya karanta suratul najm bayan ya karanta afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra sai ce tilkal gharaniqul ula su waɗancan gumaka maɗaukaka wa annabi ne ya karanta wannan wa inna shafa'atahunna laturtaja lallai cetonsu ana fatansa su waɗancan gumaka maɗaukaka bayan ya karanta afara'aytumul lata wal uzza shin ba ku ga lata da uzza ba wa manata thalithata al ukhra da manata gunki na uku daban tilkal gharaniqul ula waɗancan gumaka maɗaukaka wa inna shafa'atahunna laturtaja lallai cetonsu ana fatansa annabi ne ya karanta wai wannan yana sallah a suratul najm sai annabi yayi sujjada da ya kammala karanta surar su kuma sun ji abin da ya burge su annabi ya lissafo gumakansu allata da uzza da manata kuma ya ce cetonsu abin fata ne sannan a ƙarshen sura annabi ya yi sujjada su ma sai suka faɗi suka yi sujjada tare da annabi saboda sun ji annabi ya girmama gumakansu dama yana daga cikin abin da suka daɗe suna fata hakan ya faru ba har sun samu annabi ba a baya cewa a zauna ƙalau ta ya za a zauna ƙalau duk sanda suka tashi bautan gumakansu annabi ya zo a haɗa kai a yi shi ma in ya tashi bautan allahnsa za su zo a haɗa kai a yi Allah ya saukar da qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din Allah ya saukar da wannan sura Allah ya ce annabi ka ce ya ku kafirai qul ya ayyuhal kafirun ka ce ya ku kafirai la a'budu ma ta'buduna bazan taba bautawa abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'bud kuma yadda kuka dauki taurin kai da kangarewa wannan na nuna ba za ku taba bautawa abin da nake bautawa ba wala ana abidun ma abattun, ni kuwa ko tantama babu ba zan taba bautawa abinda kuke bautawa, wala antum abiduna ma abud, kuma ba za ku kasance masu bautawa abinda nake bautawa ba. Me yasa lakum dinukum, saboda addini addinin ku na gurin ku, wali addini ma addini na na gurina, kowa na ya rike addininsa, addini na daban addinin ku daban, ba da za a cakuɗa su a hada su su tafi tare. Saboda haka ba zan bautawa abun bautan ku ba, kuma ba za ku bautawa abun bautana ba, saboda in har za ku je kuna sujjada wa gumaka, kuna neman tabarruki gurin gumaka, ko da kun zo kuna bautan abun da nake bautawa, ƙarya ne ba bautarsa kuke ba, shine kuma ba za ku bautawa abun da nake bauta ba, shine ma'anar wala antum abiduna ma a'budu. To wannan kissar ƴan uwa da muka karanta ta, malaman tarihi wani sashe daga cikinsu sun riƙe kissar a matsayin sababin da ya sanya mutan Makka da suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha musulmai. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa suka dawo, saboda labari yaya cewar ai Quraishawan Makka kan sun musulunta, sun bi addinin Muhammadu, saboda Muhammadu yana sallah jikin Ka'aba, ya karanta sura, ya yi sujjada, su ma sun yi sujjada tare da shi. Wannan yana nuna sun musulunta. To shi ne labarin ya koma musu. Wannan ya sa suka ce a tunda mutan garinmu sun musulunta, ba ai dama hijirar da muke yi saboda rashin musulunta su ce da kuma tsangwamarmu da suka yi, to ai kawai gara ma mu koma garinmu. Nan gurin da ya ce tilkal gharaniq, al-gharaniq jam'i ne na gharnuq, in an ce gharnuq shi ne farin tsuntsu wanda yake da dogon wuya. Me yasa aka kira gumakan Quraishawa da gharaniq, sunan tsuntsaye farare masu dogin wuya wanda suke firawa a sararin samaniya? Saboda yadda Quraishawan ke riyawa cewa gumakan sun nan za su ɗaga bukatunsu gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to su wannan yasa suke kamanta gumakan nasu da tsuntsaye masu firawa sama, kamar yadda gumakansu za su ɗaga bukatunsu sama gurin Ubangiji ya yi shige da yadda waɗannan tsuntsaye ke ɗaguwa su tashi su fura sama. To shi yasa sai suka aro sunayen tsuntsayen suke gayawa gumakansu. To shi ne wannan riwaya take bayyana cewar gharaniq da suke gayawa tsuntsayensu, ay gumakansu, annabi ya ambata a lokacin da yake karanta suratul najmi yana sallah, a ƙarshe kuma sai yake cewa wa inna shafa'atahunna laturtada. A cikin kissar za mu fahimci abubuwa guda biyu. Abu na farko cewa tilkal gharaniqul ula, kamar wai a lafazin annabi ya ɗaukaki gumakan nasu, tunda ma'anar tilkal gharaniqul ula waɗancan gumaka maɗaukaka, kaga kenan a fatan baka, a furuci na fatan baka, kamar an ɗaukake su. Sannan abu na biyu an nuna cewa ana neman cetonsu, wa inna shafa'atahunna laturtaja, lallai cetonsu ana fatarsa. To a nan fasajadu i'izaman lidhalika wa faraha, take sai mushrikan Makka suka faɗi suka yi sujjada don girmama wannan magana da annabi ya yi cewa tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'ata hunna laturtaja, kuma suna cikin farin ciki. To wannan kissar ƴan uwa, da yawa daga cikin malamai na baya-baya da kuma na baya na farko-farko sun raunata kissa ɗin, cewa kissar bata inganta ba, bai tabbata ba. Bari mu ji daga cikin bayanai da shi mawallafin wannan littafi ya kawo da ke nuna raunin wannan kissa, cewar annabi ya faɗa wannan magana cewa take mai rauni. Ya ce wa hadha mimma la tajuzu riwayatuhu illa min qalilil idrak alladhina yanquluna كلما وجدوه غير متثبتين من صحته yace wa hada mimma la tajuzu riwayatu. Irin wannan kissar da muka karanta ta da take bayyana cewar annabi a cikin sallarsa da ya karanta suratul najmi bayan ya karanta gurin da aka ambaci sunayen gumakan mushrikai ya girmama su kuma ya bayyana cewar ana neman ceton su. Mallakin wannan littafi na Nurul Yaqin yace irin wannan kissar bai halatta ma ana kawo ta ba, bai halatta ana rawaito ta ba, asali ma a zo a rawaito ta ana sauraron ta yace bai halatta ba. Yace illa min qalilil idrak, sai ga wanda yake da karancin fahimta. Mai karancin fahimta shine zai zauna ya bata lokacinsa yana hakaito wannan riwaya, yana hakaito wannan kissa. Alladina yanquluna kullama wajaduhu, wadanda suke nakalto duk abin da suka samu ba sa bambance mummuna da kyakkyawa, ba sa tantance tsakanin zare da abawa, ba sa tantance tsakanin aya da tsakuwa, duk abin da suka rarumo suka samu kawai sai su dauko shi. Ghayra mutathabbitina min sihhati, ba tare da sun tabbatar da ingancinsa ba. Yace wa hana hanu awwalan nasuqu laka adillatan naqli wal aqli ala butlani ma dhukir, yace mu anan gurin a wannan rubutun sa kenan da muke karantawa, yace zamu ambata maka dalilai wanda muka nakalto daga alqur'ani da kuma dalilai na hankali akan ƙaryar wannan kissar da aka ambata. Kenan kissa ce wacce take ta ƙarya, kissa ce wacce take bata inganta ba, kissa ce wacce take bata tabbata ba. Kenan yanzu zai kawo mana dalilai waɗanda suke na nassi da kuma dalilai na hankali da ke nuna rashin ingancin wannan kissa da wasu daga cikin malaman tarihi ke kawowa kan cewar ita ce sababin da ta sanya waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha suka dawo garin Makka bayan sun yi hijira sun bar garin Makka din. Yace amma suke tattare da su ba, ko su siffofi da suke ɗauke da su ba na abauta musu ko a girmama su ko a nemi albarka a gurinsu, duk Allah bai saukar da wannan ba. To wannan bayanin yabo ne ga sulata da uzza ko kushewa? Yabo ne, kushewa ne. To za a haɗa kushewa da yabo ne? A can baya an ce tilkal gharani qul'ula wa inna shafa'atahunna laturtada, kaga ai can yabo ne ko? Waɗancan gumakan madaukaka ce tansu abun fata ne. Nan kuma aka ce waɗannan gumakan ba komai bane, face sunaye da kuka kirkira marasa ma'ana, marasa fa'ida, wanda Allah bai saukar da dalili a kansu ba. Yanzu in za a kira su da madaukaka za a kushe su daga ƙarshe? Ba za a kushe su ba daga ƙarshe. To shine a nan gurin yake cewa ai su sahabban annabi ba mahaukata ba ne. A lokaci guda a yabi abu, kuma a lokaci guda a kushe shi su yadda su sallama su bi wanda yake wannan abun. Ai za a ce tafka da warwara, za a ce an yi tufka anan kuma an warware. Sannan su ma mushrikan Makka ai suna da hankali, in yabo aka yi anan to ai anan an kushe, in suna da hankali ai ba za su yadda ba, ba za su sallama, ba za su ce ana tufka da warwara. Amma babu ɗaya daga cikinsu da ya faɗi haka. Sabon annabi ba su ce annabi ya yi tufka da warwara ba. Sannan su ma mushrikan Makka su ne ma ya kamata su faɗi haka, amma su ma ba su faɗi ba. Kaga wannan yake gwada ƙaryar wannan kissa ɗin da kuma rashin ingancinta. Don da ta faru ai mushrikan Makka sun samu makami da za su yaƙi annabi da shi, su ce ai kai abin ma da kake zuwa da shi sashensa na warware sashe, can ka ce gumaka maɗaukaka ne ana neman cetonsu, nan kuma ka ce waɗannan gumakan ba komai ba ne, face sunaye waɗanda mutan Makka suka ƙirƙiro suke kiransu da shi wanda Allah bai saukar da hujja a kai ba. Sai su ce kenan yanzu maganar ta kama ta zamanto akwai tufka da warwara a ciki. To amma ba ɗaya daga cikinsu da ya faɗi haka. yace walau kana dhalika qad hasala, da a ce hakan ya faru. Yayi kenan anan an ce gumaka ne waɗanda suke madaukaka kuma cetonsu abun nema ne, nan kuma an ce waɗannan gumakan ba komai bane, sunayen ma da ake kiransu da su kirkira akai ake gaya musu, wanda Allah bai saukar da hujja akai ba. Inda har haka ya faru, lattakhadhahu al-kuffaru alayhi hujjatan yuhadunahu biha waqt al-hisab, da in har haka ya faru da su mushrikan Makka sun samu makami da zasu na yaƙa annabi da shi, su ce Qur'anin da kake cewa Allah ne ya saukar maka ma cike ke da tufka da warwara, wani guri a yabi abu abin da aka yi ba kuma a wani gu a kushe shi, ai kaga da sun samu abin sukar annabi da shi. Inda har hakan ya faru, tunda ba a samu ɗaya daga cikinsu ya taɓa suka annabi da wannan ba, duk da kuma yadda suke cin annabi kafar annabi, duk da yadda suke ƙoƙarin yaƙa annabi, suke fito na fito da annabi, ba a samu ɗaya daga cikinsu da ya taɓa wannan bayani ba. Alhali akwai abin da ya faru ma ba a Makka ba ne, amma sun riki wannan abin a matsayin dalili da za su yaƙi annabi da shi. To tun kafin ma hakan ya faru, sai da Allah ya faɗakar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Annabi lokacin da yana Makka, idan ya tashi sallah yana fuskantar ɗakin Ka'aba, ya fuskanci Sham, nan ba za a gane ba, tunda ɗakin Ka'aba a duk inda kake za ka fuskance shi, za ka iya kallon kudu a ɗakin Ka'aba ka yi sallah, za ka iya kallon arewa a ɗakin Ka'aba ka yi sallah, matuƙar dai kana kallon ɗakin Ka'aba, za ka iya kallon gabas ka yi sallah, za ka iya kallon yamma ka yi sallah, ɗakin Ka'aba ne za ka je, sai ka ga liman yana kallon kudu, mamu yana kallon arewa, mamu opposite ɗin liman, ga nan mamu ta can ɓangaren liman yana ta nan ɓangaren, kowanne yana kallon ɗakin Ka'aba ne. Wannan sai ɗakin Ka'aba, liman yana kallon kudu, mamu na kallon arewa, wani na kallon gabas, wani na kallon yamma, wannan sai ɗakin Ka'aba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake garin Makka, in ya tashi yin sallah zai kalli Sham, amma zai sanya Ka'aba a gabansa. Nan mutane ba su gane cewar Annabi Sham yake kallo ba, saboda me? Saboda ga ɗakin Ka'aba a gabansa. Duk wanda zai ga Annabi yana sallah zai tsammanin Ka'abar yake kallo. To lokacin da ya yi hijira daga Makka ya koma garin Madina, a nan ne kuma abun ya bayyana. Annabi in ya tashi zai sallah sai kalli Baitul Maqdis, ya kalli yankin Sham. To Annabi ya fi so a ce Ka'aba yake kallo, baya son fuskantar Sham yayi sallah. To shine Allah ya canja masa alƙiblarsa, daga kallon Baitul Maqdis ya dawo kallon ɗakin Ka'aba. To amma tunda Allah ya san gaibi, ya san cewar canjawa Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi alƙiblarsa daga kallon Sham ya dawo yana kallon Makka, yana kallon ɗakin Ka'aba, mushrikai za su iya riƙan hakan a matsayin abin da za su yaƙi Annabi da shi, su ce addinin da yake zuwa da shi ma in yana cikin yi sai a zo a warware shi da wani. Yanzu yana kallon Baitul Maqdis, an zo an warware kallon Baitul Maqdis da kallon ɗakin Ka'aba, Allah ya san za su faɗa haka. To shine Allah yake gaya wa Annabi dan ya rarrashi Annabi, kuma Annabi ya kwana da sanin cewa mushrikai za su yi amfani da canja masa mafiskanta da aka yi a sallah daga kallon Baitul Maqdis zuwa kallon ɗakin Ka'aba, za su yi amfani da wannan wajen yaƙarsa, za su yi amfani da wannan wajen sukar da awarsa. Shine Allah ya ce sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha. Lokacin da aka canza Annabi alƙibla, sai Allah yake bayyana masa cewa ai wawaye daga cikin mutane kenan mushrikan Makka za su yi ƙoƙarin yaƙar da awakka, su yaƙi wannan addini naka da wannan canja maka alƙibla da aka yi, su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha. Me ya canja su, me ya juya su daga alƙiblarsu da suka kasance suna fuskanta. Wace ce alƙiblarsu da suka kasance suna fuskanta? Baitul Maqdis. To yanzu idan suka juya suka dawo suna kallon ɗakin Ka'aba, wawaye za su ce me ya canja su daga alƙiblarsu ta farko suka dawo wata daban? To wannan sai ya sa su yi ta suka annabi da haka. To shi ne Allah ya sanar da annabi cewa ga abin da zai biyo bayan canja masa alƙibla da aka yi. To wannan bayanin ‘yan uwa da aka kawo, tunda mushrikai za su riki canja wa annabi alƙibla da aka yi wajen nuna cewar addinin nan nasa da ya zo da shi akwai tufka da warwara, to in har da wancan ya faru cewa annabi ya bayyana cewar gumakan nan maɗaukaka cetonsu abin nema ne, sannan kuma aka samu aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ai su waɗannan gumakan ba komai ba ne, face sunaye da mutan Makka su da iyayensu suka ƙirƙira, kaga zai zama kamar akwai tufka da warwara. To inda har hakan ya faru za su rike shi a matsayin makami da za su nayakar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da shi. Sai dai tunda hakan bai faru ba, kaga basu ba samu ɗaya daga cikinsu da yake kafa hujja wa annabi da wannan ɗin ba. To sai abu na ƙarshe da za a maida martani akan wannan ƙissar da zai ƙara fito mana da rashin ingancin wannan ƙissar. Malaman tarihi sun bayyana cewa lokacin da mutanen Makka suka yi hijira daga garin Makka suka tafi Habasha, sun yi hijiran ne a watan Rajab. A watan Rajab suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha. Sannan ita wannan sura ta Suratul Najmi an saukar da ita ne a watan Ramadan. Mu lissafa mu ga tsakanin hijirarsu da kuma saukar da surar wata nawa? Sha'ban, Ramadan, watanni biyu ko? Sannan kuma malaman tarihi suna bayyana cewar dawowansu daga Habasha a watan Shawwal. To yanzu ‘yan uwa mu duba mu gani, tsakanin garin Makka da garin Habasha tafiya ce wacce bata gaza ta wata guda ba. Ana fahimtar bayanin? Daga garin Makka zuwa Habasha tafiya ce wacce bata wuce ta wata guda ba. To yaushe ne malaman tarihi suka ce aka saukar da Suratul Najmi a watan Ramadan? Yaushe ne wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha suka dawo Makka? Watan Shawwal ko? Duka tsakani wata guda ne. Da saukar surar da dawowa wanda suka yi hijira wata guda ne. To ‘yan uwa mu duba wannan al’amari mu gani. A wancan lokaci babu waya, balle a kira su daga Makka suna Habasha a ce Jafar, Usman, mutan Makka fa sun musulunta, ku dawo. Babu waya, kaga kenan. In har mutan Makka a wannan a kissa ta faru, yanzu wanda zai je kai musu labari zai kwashe wata guda yana tafiya. Su da za su dawo za su kwashe wata guda, kaga kenan akalla tsakanin saukar da surar da dawowansu za a samu watanni biyu. To ta yaya suka samu labari har suka dawo? In sura an saukar da ita a Ramadana, dawowansu kuma a Shawwal, to yaushe ne ne labarin ya iske su? Tunda babu jirgi da za a ce wani ai ya hau jirgi ya je ya same su ya gaya musu. Da ya gaya musu shine su kuma suka dawo. Babu mota, balle a ce a mai motar nan ya yi sauri cikin mako guda ya isa ko makonni biyu ya isa. Babu jirgi, ba mota, balle mashin. Dabbobi ne sai kuma jirgin ruwa. Shi kuma tsakanin Habasha da Makka tafiyar wata guda ne. To idan an saukar da wannan surar a watan Ramadana, wanda zai je ya ba su labarin cewar ai mutan Makka sun musulunta saboda sun ji annabi ya yabi gumakansu, zai kwashe wata guda yana zuwa gabanin ya je ya ba su labari? Su kuma idan suka ji labari za su kwashe wata guda a hanyarsu ta dawowa, kaga akalla za a samu watanni biyu. To amma duka da saukar surar da dawowansu duka wata guda ne. To ta yaya aka yi suka samu labari? wannan shi ma zai tabbatar mana da raunin wannan kissa da aka hakaito cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya girmama gumakan mutan Makka. Kenan natija da zamu fita da ita ta ƙarshe ita ce wannan kissa bata tabbata ba, wannan kissa bata inganta ba, bai kamata musulmi yayi amfani da ita ba ko ya rike ta balle ya dogara da ita. Abu na ƙarshe da zamu karkare bayani a kansa, Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da kaga ya furta wahayi ne daga Ubangiji. Ubangiji kuma ba yadda za a yi yayi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce shi ya girmama gumaka, ba yadda za a yi Ubangiji yayi wannan. Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Annabi sallallahu alaihi wasallama baya fadin sarransa, duk abin da kaga annabi ya fadi wahayi ne wanda aka masa. To kuma ba yadda za a yi Ubangiji subhanahu wataala da ya zama babu abin da ya fi kyamata kamar shirka yayi wahayi wa annabi gumakan da ake hada Ubangiji da su, ake shirka wa Ubangiji da su, yayi wahayi wa annabi, annabi ya girmama su, ba yadda za a yi haka. Shirkar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsawatar wa annabi a kanta ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah ya tsawatar wa annabi a kanta, lalle an maka wahayi kuma ba iyakai ba ma, har waɗanda suka zo gabaninka cikin annabawa su ma an musu wahayi. Wahayin mai aka ma annabi, kuma aka yi wa annabawan da suka zo gabaninsa wahayin shi ne la in ashrakta, in har kai shirka la yahbatanna 'amaluka, ayyukanka duka za su rugurguje su rushe, wala takunanna min al-khasirin, kuma za ka zamanto daga cikin hasararru. To Allah da ya saukar wa annabi da wannan, shi zai saukar masa cewar ya girmama gumakan da ake masa shirka da su. Allah subhanahu wa ta'ala da ya haramta wa mai shirka shiga aljanna, shine zai saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama ayoyin da ke nuna girmama gumakan da ake wa Allah shirka da su. Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Duk wanda ya shirka da Allah, Allah ya haramta masa shiga aljanna, makomarsa ita ce wuta, kuma shine babban azzalimi. Duk kuma azzalimi ba shi da wani wanda zai taimake shi ya agaza masa daga ukuba ta Ubangiji subhanahu wataala. Allah da ya saukar da waɗannan ayoyi yake nuna illar shirka, yake nuna duk wani zunubi da bawa ke aikatawa ya mutu ya samu Ubangiji da wannan zunubin Allah zai iya masa afuwa, amma banda shirka. Shi ne zai saukar da aya yana umurta annabi da ya girmama abubuwan da ake masa shirka da su. Ce la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah baya gafara in an yi shirka da shi, amma wani zunubi wanda bai kai shirka ba, Allah in ya ga dama zai gafarta ma mai aikata shi. To ta yaya za a yi? Allah subhanahu wa ta'ala da ya fito na fito da shirka, ya nuna duk wanda ya mutu yana shirka baya taba gafarta masa, ta yaya za a yi saukar wa annabi ayar da take nuna girmama gumaka, ayar da take nuna cewa a nemi ceton gumaka, ta yaya za a yi Allah umurci annabi da shirka? Inna Allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamuna. Shi yasa mawallafin wannan littafi yace bai kamata ma musulmi yana hakaito irin wannan kissa ba. Saboda haka ƴan uwa, wannan kissar natijar da muka fita da ita kan kissar shine kissar bata inganta ba ta fiskar sanadinta, haka nan kissar bata inganta ba ta fiskar mataninta. To in har mun kai ga gaci mun sallama kan cewar wannan kissar bata inganta ba, kuma tabbas bata inganta din ba, to yanzu wane dalili ne, wane sababi ne ya sanya waɗannan bayin Allah da suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha suka sake dawowa Makka din. To ina ga wannan sababin zamu jinkirta bayani a kansa har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Zamu karkare majalisin namu a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai, Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu, Allah ya sa ya zama duniyar mu da lahirar mu. Muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan damana da ya bamu ya sanya ta ta zamanto mai albarka. Ya Ubangiji, ka datar da mu da datarwarka. Duk wani mai bukata cikin mu, Ubangiji ka san bukatarsa, ka biya masa bukatarsa. Duk wani wanda yake da matsala ko damuwa a cikin mu, Ubangiji ka san ta, ka yaye masa. Duk mai fama da jinya, ka bashi lafiya, ka sanya jinyarsa ta zamanto kafara gare shi. Abubuwan da ba za mu iya ba, Ubangiji ka iya mana. Abubuwan da suka fi ƙarfinmu, Ubangiji ka iya mana. Ka zaunar da mu lafiya cikin wannan ƙasa tamu, ka shiryar da shuwagabanninmu, ka ɗora su kan tafarki na dadai, ka sanya tausayin talakawansu a cikin zukatunsu. Ya Ubangiji, ka sa mu yi daddaɗar rayuwa a wannan duniya, ka tseratar da mu daga azabar kabari, ka tseratar da mu daga azabar wutar jahannama, ka tseratar da mu daga firgicin ranar tashin alkiyama, ka sanya aljannatul firdausi ta zamanto makoma gare mu. Ka albarkaci rayuwarmu, ka albarkaci rayuwar zurriyarmu, ka ba mu zurriya wacce take mai albarka, ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.